Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Shugabannin hafsan sojojin kasashen Afirka ta Yamma sun kammala tattaunawa akan yiwuwar daukar matakin soji a kasar Niger idan sojojin juyin mulkin kasar ba su sauka daga mulki kafin cikar wa'adin ranar Lahadi ba, kuma su mayar da shugaban kasa Muhammad Bazoum kan kargar mulki. An kammala daukan duk shawarwari akan abubuwa da ake da bukata na yiwuwar daukar matakin, har da batun kudade da ake da bukata. An yi kuma batun lokaci da yanda za a hada hancin sojojin, inji Abdul Fatah Musa, kwamishinan harkokin siyasa, zaman lafiya da kuma tsaro na kungiyar ECOWAS, yana fada a jiya Juma'a. Shugabannin sojojin kasashen ECOWAS da dama ne suka dunguma zuwa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin tattaunawa akan rikicin siyasa a makwabciya kasar Niger. A gefe guda kuma, wata tawagar 'yan diplomasiya da aka tura sun isa babban birnin kasar Yamma a ranar Alhamis, har suka bar kasar ba tare da garin shugaban gwamnatin sojin ba, General Abdulrahman Chiyani ko kuma Bazoum. Kasar Rasha ta ce a wannan mako ne bankin Amurka JP Morgan ya daina shirya biyan bankin raya noma na kasar Rasha, yayin da bankin ya buƙaci wani taimako daga Washington wurin isar da hatsi da takin zamani na Rasha zuwa kasuwar duniya. JP Morgan ya gudanar da aikin biyan wasu kuɗaɗe na fitar da hatsin Rasha a 'yan watanni da suka gabata, tare da sake jaddada neman taimako daga Washington. Sai dai wannan aikin haɗin gwiwa ya tsaya cik a wannan mako, a cewar ma'aikatan harkokin wajen Rasha a jiya Juma'a. Majalisar Dinkin Duniya da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da kuma JP Morgan sun ƙi cewa ufan akan wannan batu. Rasha dai ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad a tsawon shekara guda a baya, a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta fitar daga ciki a ranar 17 ga watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙara da aka shigar a kotu a jiya Juma'a ta bayyana cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a sabbin tuhume-tuhume guda uku da ake masa akan yadda yake rike da wasu takardun bayanan sirrin Amurka bayan fitarsa fadar White House a shekarar 2021. Trump, wanda ke kan gaba a fafatawar fidda dan takarar jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024, ya kuma daga hannun damansa don nuna ya isa kotun tarayya ta Florida, inda aka shirya saurarin ƙarin tuhume-tuhume guda uku a ranar 10 ga watan Agusta. Wannan matakin na zuwa ne wuni guda bayan da Trump ya bayyana a kotun tarayya a Washington domin amsa aikata laifi akan tuhumar da ake masa na shirya bankirci don juya shan kayi da ya yi a zaben shekarar 2020. A halin yanzu, Trump yana fuskantar tuhume-tuhume 40 akan batun rike takardun sirrin ƙasa, wanda a baya ba su haura 37 ba. A jiya Juma'a, wata shahararren kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta kira ga Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kakaba takunkumi akan wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar Sudan da suka shirya zalunci a Darfur a matsayin shaida ga munanan hare-hare da ake kaiwa. Kasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan Afrilu, lokacin da tankiya na tsawon watanni tsakanin sojin kasar a jagorancin Abdul Fatah Burhan da rundunar sa kai ta RSF a jagorancin Muhammad Hamdun Dagalo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin kasar da wasu wurare. A yankin Darfur da ke yammacin kasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun 2000, rikicin na yanzu ya koma yakin basasa, inda rundunar RSF da wasu kungiyoyin mayakan Larabawa suke auna juna a cikin unguwanni, a cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. A wata sanarwar jarida, kungiyar Human Rights Watch ta ce ya kamata Washington ta azata takunkumi domin tabbatar da ganin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙarshe ta ƙare fararen hula, kana ta gurfanar da waɗanda suka shirya zaluncin.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kasancewa a cikin wannan karshen mako da fatan an yi karshen mako lafiya
barka ka je Murtala ya gida ya iyali
to muna iya cewa gida da iyali alhamdulillah tunda ka san dai an ce kowane yanayi kake ciki dai kace alhamdulillah amma ka san kasashen mu suna dan fama da dan ciwon kai har da ciwon ciki ba
gaskiya wallahi ai abin mallan ya wuce yadda tunanin ma mutum yake saboda abu kamar wasa kuma an ce karamin magana tana neman zama babba
wallahi kuma kaga yau ayi nan ayi kaga kamar abin da yake kamar za a ciyo kai a ciki nan kamar ana kokarin toshe nan nan kuma ya ballo nan nan ya ballo nan waɗannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza
gaskiya wannan al'amari da ya faru a jamhuriyar Niger gaskiya ba abin da ya rage illa addu'a da kuma ya ba magabata basira su tinkari wannan al'amari da idan basira yadda za a samu komai cikin kwanciyar hankali da nutsuwa
na'am wato babba abinda naga yafi jan hankalin masu nazari ko fashin baki shine wato ba wai shi kashi jiya mulki na Niger ba a'a yadda ake ganin an samu nasara ta komawa turba ta demokradiyya a kasashen nahiyar Afrika to amma kuma sai gashi ana ganin wato munna na kokarin komawa ciki wai wani ya ce wai ana kurin an kore bako ashe bako yana nan bayan gari da tafi ko ina ba
sha
to sai gashi kaga yanzu sun sake dawowa sojojin suna yi ɗai kaga an yi a Gini an yi a Mali an yi a Burkina Faso an yi a Chad to kaga ana ganin yanzu gashi an yi a Niger to shine abin da yake ja hankalin mutane na cato an yi wannan ko ba wani abu ne na wato ganin cewa
an kawo wani abu da aka shirya
na'am gaskiya kan shi yasa ba wasu ke ganin kaman idan ba a dauki mataki ba shi yasa wasu ke ganin cewa ko kuma ita kanta kungiyar ECOWAS take ganin lokaci yayi da za a dauki mataki duk da yake aiwatukar hanci saboda kada an gwon su abin to amma kuma kaga babu ɗaya daga cikin matakan da ita kungiyar ECOWAS tace ta dauka shi ma fa ya ja hankali sosai fa ya jawo cece kuce da yawa
kai kwarai kuwa ai ba taba ganin kungiyar ECOWAS ta fito da kakkausar murya tana irin Allah wadai da kuma irin wannan mataki na gaggawa na ganin an tabbatar da abin da ya dace ba to shi yasa mutane suke tunanin ya aka yi wannan karo ya bambanta da abin da aka saba ganin ECOWAS tana yi a baya to amma dai kamar yadda na riga na faɗi mu dai addu'a ne za mu yi Allah ya sa magabata su tinkari wannan abu da ido na basira su san yadda za a kwantar da tarzoma ba tare da an ƙara samun wani rikici wanda dama can yankin ana fama da rikice-rikice daban-daban ba
amin summa amin baba kuma kamar yadda kace muna fata haka saboda kaga ko ranar Alhamis din nan yake ECOWAS din duk da wannan hurji da ta yi da kuma wannan tsauran mataki da take ta dauka ta aiki da wata tawaga mai karfi za a ce saboda karkashin jagorancin tsohon shugaban soji na mulkin Najeriya General Abdulsalam Abubakar a cikin tawagar kuma akwai mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar wanda kuma ka san shi ne shugaban majalisar koli ta harkoki a addinin musulunci wanda ba wai a Najeriya kaɗai ba, hatta a cikin jami'an Nijar kasa an yi girma shi sosai, saboda Dola ce wadda ta haɗa Daular Usmaniya, Dola ce wadda bata tsaya Najeriya kaɗai ba, ta haɗa Jamhuriyar Nijar da wasu sassan kasashen nahiyar Afirka, da kuma Babagana Kingi Bey wanda yake dattijo ne. To sun je sun tattauna, da yake ka san ba bayyana abinda suke yi, abinda ake
yi, haka ne fa ai dama.
Muna fatan wannan matakin na ECOWAS da ta dauka ta tsaya a kan shi, kada ya kai ga wato harkan yaki, saboda yaki in aka yi shi ba wai Niger din ko kuma sojojin kawai zai tsaya a kansu ba, sannan ko a cikin Niger din ba sojojin kawai, akwai bararen hula waɗanda ba su je ba su gani ba, dubban su waɗanda wannan abin zai shafa, to ba ma su kaɗai ba, tare da Najeriya da ke yakin, ita ma ai kaga jama'ar ta ba su tsira ba.
Mun kwarai kuwa, da manci akwai rikici na cikin gida, Allah zai ƙara kiyayewa.
To anan sun ma'ana. To baba, bari mu je ga ɓangarenmu na taya murna, inda a yau za mu yayi tallabin wannan sashen da wato gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan gidan Alhaji Abubakar Gidi Tela Sanyinna da na Malam Abubakar, saboda aurar da ƴarsu da za su yi, wato Nana Asma'u Abubakar Lahiru da kuma angonta Murtala Tukur, auren da za a daura shi a yau Asabar din nan da karfe 2 na rana insha Allah a babban gida da yake garin Sanyinna, karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto. Da fatan Allah ya sanya alkhairi da kuma albarka a wannan aure, kuma Allah ya shiba su zaman lafiya da zuga ɗaya ba. Haka kuma muna taya iyalan Alhaji Madu Muhammad Biyu, wanda aka fi kira da Mr. Baka, saboda auren ƴarsu da aka yi, ita kuma Ruqayya Muhammad Bako da angonta Alhaji Tanimu Ismail Abdullahi, wanda shi kuma an riga an yi shi tun makon da ya gabata, wato ranar 29 ga watan Yuli shekara 2023 a gida mai lamba 10 dake kan titin Gombe dake garin Biyu. To da fatan duka Allah ya albarkaci waɗannan aurarrakin, kuma Allah ya ba su zuriya ɗaya ba saliha.
Amin summa amin. To ni kuma ina ɗauki da wannan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Akawu na mata da na Alhaji Dr. Musa Muhammad Karayi GP, wazirin Karayi kenan, na auren ƴaƴansu Haidar Ali da Zainab Kamilu Karayi, wadda aka riga aka ɗaura auren a makon da ya gabata a Karayi a Kano. To nan ma Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Sai kuma ta'aziyya da muke taya Malam Lambo ɗan yar mazaunin birnin New York, Labo na Ahmadu Buka, na rasuwar ɗan uwarsa Hajiya Tawulli, matar Ahmadu Tanko Major, yace yana miƙa ta'aziyya ta musamman zuwa ga iyayensa Baba Bebe da Baba Ali da Baba Hassan da kuma Baba Hashimu da Usman Maidanga da Tammulu Lawali da Sani Shadoka. Yace yana yi wa iyayensa da ke garin Maradi da Kwanni da Tawa da waɗanda ke Yarmai, yana musu ta'aziyya. Allah ƙara musu hakuri na rasuwar wato Hajiya Tawulli kenan, kuma Allah ya jikanta da rahama, ya ji gaba gabata baki daya.
To amin summa amin. Gaishe inda muke fatan isar da sakon gaisuwa na filin Abari ya huce zuwa ga Sani Gulle Kampala, Malam Maduri a jihar Jigawa, sai kuma jagoran kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da Usman Manika Maruwa Ruwar Furtuwa da Aminu Isa Riga da Honorable Shafi'u Madawaki Enono da kuma Daihiru Dan Koro Rafin Daɗi, daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar Katsina, sai Hajiya Abu ƴar Fulani da ke kofar Soro a jihar Katsina. Gaisuwar fili Abari ya huce zuwa ga Abubakar Yahaya Lakwaja da Malam Yahaya Mambo da Malam Nasiruddin Yusufu Abdullah da Bashir Tela na Basambo da MK Abdul Wasiyu da Alhaji Ahmadi Maigoro da Alhaji Shaba Gwamna Ror Kaduna da Honorable Adamu Madebo daga ƙarshe muna nika sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Bala na yashi na Kwaja.
To sai kuma wannan gaisuwar abin ya huce da sada zumunci zuwa ga Alhaji Tijjani Kuki hakimin Bebeji da Alhaji Adamu Sarki Umar sarkin Kuladin Bebeji da Awalu Abdullahi sarkin Damau Bebeji da Alhaji Usman Umar sarkin Gwarmai Bebeji da Ibrahim Jinjiri Bebeji da matarsa Hajiya Manubiya da Alhaji dan kaka Bebeji jagoran kwankwasiya na karamar hukumar Bebeji da kuma Hajiya Azumi Namaji Bebeji da iyalan marigayi Alhaji Isiya Bebeji sai kuma iyalan marigayi shugaban karamar hukumar Bebeji Dr. Ali Namaji da iyalan marigayi shugaban karamar hukumar Bebeji Isaji Kanti Ranka da kuma Alhaji Mudan Umar shugaban karamar hukumar Bebeji Nada da Alhaji Tahiru mai agogo Bebeji da Alhaji Sani baban mahadda duk iyalan gidan makaranta a Bebeji da Alhaji Rilwano unguwar Alasawa Bebeji da iyalan gidan marigayi Lima a kofar Kudu Bebeji gaisuwa daga Alhaji Muhammad Lawal Yahaya Talban Bebeji da fatan duk sun tashi lafiya. Kuma lokaci ne da za mu kawo bakonmu da muka fara kawo tattaunawa da suka yi da wakilinmu Mansur Sani kenan daga jamhuriyar Niger shahararren mawakin nan Lawal Ala kenan. Don haka kamar yadda kake jin wannan faifai da muka saka to lokaci ne kuma da za mu kawo ci gaban wannan tattaunawar. Amma kamar kullun yadda muka faɗa wato waka a bakin mai ita ta fi daɗi don haka bar mu koma gefe.
To yaushe ne aka fara sanin ka misali waƙoƙi wa an
wannan waƙoƙi kaliko da aka fara kulloli 2011 na fara fitowa da duniya ta walihi na amma can ma da ina yawo sanan to sanan ba ai
sai duka yawo
ai sai duka ba irin wannan na masu daukar la'ura to yanzu dai daga 2011 daga nan ne lamba ta hutu da ko ina ake so ake akai alana alana kuma har yanzu ba lafi
daga kauyen tasawa ne kake
ci kauyen tasawa ne kake ci ban taba shiga Najeriya ba sai in baro ta sai in baro ta Najeriya ban
karɓa ba ban karɓa
ba kuma bayan na ƙara zama Najeriya na zo gida ne kuku akwai Yarbawa na can wanda muka zama da su su in an kai wannan hawaja suke ba ni ba ba su taba ganna ta ba su taba jin na ita ba suna ta mamaki sai a ce masa ala ne suke mamaki har sai an ɗauko to na da komai da ne an kai masa suna kallo da nan wasu siyar da
dole
to kaji
to yanzu wani irin waƙoƙi ne kai kake yi a kowa da wasu kan waƙoƙi ne na siyabin mutum kamar yadda kace ka fara ta biki ko
kuma su kai na
waƙoƙi na waƙoƙi irin wannan a cikin wannan waƙa kai domin wani hada zumunci ko wani faɗan majaya da manoma ko wasu abubuwa misali
yawa to ja na mai da hankalin yana wajen to sai bulika samun goyon baya ba sai nake kamar gaban za nake sai na bari amma da kaga na yi waka makiyaya ai da manoma wannan tashi ko ina an kisa na fara ka ji ko
na ko kana yi kiɗa mai tumunci da makiyaya da manoma
Jemen la inde qaru gabtin manoma hallo gabtin maka chiya sinen ke ni galaga din ke nadin manoma se kino maka kuzam na la biya ajifu kudena pada kudena gaba kuzam na
fuskanta da makadinmu
ala
ala ni ya wannan suna yake haka yes ainihin sunan ka
sunan mama lawali idi
mama lawali idi
na ainihin
eh
to sannan lawalin da yawa
eh
ko ne da ko lawali bura da ko lawali
To murtala kaji bakon namu dai da irin gogwarmaya da aka sha
to Allah ya kara wa rayuwa albarka
amin summa amin
to baba kamar yadda muka saba ka san a ƙarshen wannan shirin mukan kawo wa masu sauraron mu wani labari
da nishadantarwa
da nishadantarwa haka ne to a yau wato zamu yi abin da aka saba ne wato ka san ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da ƙasar Amurka da take da su wanda in ana bada irin waɗannan labarai jama'a sun ta mamaki ne abubuwan yake alhali kuma abin da yake faruwa kenan a zahiri
haka
wato labari ne na wani jami'in 'yan sanda a jihar Georgia baba kasan a nan kasashen ana kukan cewa musamman yadda 'yan sanda suke musgunawa mutane kamar musamman 'yan sanda fararen hula zuwa ga bakar fata
a nan Amurka ana dan nuna wariyar launin fata kamar yadda aka ce
na'am to wannan abu da wannan shi jami'in 'yan sanda wanda yake Bature ne wato ya ja hankalin hadda hukumomi ba wai 'yan kasar ta Amerika kadai ba da ya samu yabo sosai wato shi dai wannan jami'in dan sandan kamar yadda ake kiran sa wato ana kiran shi Coleman. Shi Coleman yana zaune a unguwar su da ake kira Hatfield a jihar ta Georgia. Sai an yi haka ta unguwa sai suka kira shi suka ce mai da Allah ya zo ya cire musu wani yaro. Ya dame su wato wani yaro ne dan kimanin shekara 10 zuwa 12 haka to yana yawo gida-gida yana kwankwasa musu yana ce musu da Allah yana neman aikin cire ciyayi wanda ba a so
wanda zai gyara dan ciyawan nan ya samu
wani abu ya gyara dan ciyawan nan eh da ko dan ya gyara duwa ko dan jera dai wasu abubuwa yana so ne da Allah ya dan samu wasu kuɗi to ya dame mutane binan sai aka kira wannan dan sandan ya zo maimakon ya ga yaron to da ya amma maimakon ya tsaya ko kuma ya bi ta hanyar wani tsauri ko wani shi wani
ko ya mai irin mazuran nan da akan yi
a wajajen mu ko wani abu eh ne ki a to sai ce to sai kira yaron ya kira ni sai ya zauna da shi gefe sai ya ce ina so in ji me yasa kake zuwa nan kana yin wannan abu kana yin wannan abu ya tsaya ya saurare shi ya ruce mishi wallahi wato burin shi a rayuwa shine ya mallaki wani abin wasan nan na video da ake kira video game
video game haka
PlayStation din ne eh yawa
yara na so ai sosai
eh abin da take ta kai wajen dala ko dala 50 da zuwa dala 100 haka to shine yace wallahi bai da shi to shine yake so in yayi aikin yayi ya rika tarawa yayi asusu sai sai wannan PlayStation din yace shine kai kake zuwa nan sai yace mishi yace to Allah ina zuwa kadan jira ni karka ko ina tsayana ina zuwa sai mutumin yaji sai kuma ofishin su da ya kuma sai tattara abokan aikin shi yace kai ku zo ga wani wata dama ta samu yanzu ga wani yaro gashi da Allah ku zo mu biya wa yaron nan wannan don na fahimci na zauna na fahimci yaron to ba aiki yake so ce da buri ne eh buri ne yake da shi yace Allah ku zo mu cika ma wani yaro buri nasa suka ku tarbata kudi nan take wannan tsan nan sai je sai wuta sai so ta sai koma wurin yaron yana zuwa sai kira shi sai ce mishi yace ka tabbatar da wannan bukatar ka kawai kenan sai ce mishi eh dan mai wasu yan tambaye sai ce to zo yana zuwa sai bude buddin motar shi sannan sai ce mai yaro dauko yaro ya duba ya ga ta cikin kwalin ta sabuwa an tsaya a duk da yake burin waye kwana da kwanaki yana aiki da su ayin ga maka saboda jin dadi bai yi wurin wannan game din ba kawai sai rungu mai dan sandan eh
ayyo
rungu mai dan sandan yawa ka san dan sandan abin da suke kasa ana dauka ka san
haka ne eh su da kansu ba su da kamera a cikin motar
a jikin su ma da komai suna da yawa to hotunan ma an yi ta yada su wannan abin ya janyo wato baba ya janyo abin da ake kira kaman sharhi da mutane suke yi da aka saka shi a kafafen sada zumunta yadda mutane suke yabawa wato hangin nesan wannan musamman da ya tsaya ya fara sauraren ra'ayi da kuma halin da shi yaro yake ciki kaga kamin ya fada akan aikin shi na dan sanda
Murtala wannan da wajenmu ne da ka gani
to yi ne ba ce koyo ba kina da ta ba
da ta an ce wai buri yana hannun malami ne yake da amma yake shiga wani ba
shi ga hannun maguzawa to lalle ka sai a hankali to amma dai dan uwa muna fatan wata rana insha Allah an musu koyi da irin haka na am aya gaskiya ko me inda da matsala take ka tsaya ka fahimce ta tukunna ka ne ka dauki mataki a
mataki haka
to ka dauki matakin da zai kawo maslaha ta ruwan sanyi sai in babu yadda zaka yi ne wannan dada sai kai amfani da karfi tun da doka ta baka dama
iko Allah
to baba na ga Juli tana daga mana hannu saboda haka anan zamu rasa aya sai dai a tare mu mako mai zuwa in Allah ya kai mu a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu kan a madadin
baba ya ko makeri
Murtala Faruk Sanyen na ke fatan mu yi karshen mako lafiya ma assalama hajjo
ka da indo
wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya